Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jiragen karkashin kasa guda biyu sun yi karo tsakanin tashoshi guda biyu a jiya Asabar a Mexico City, babban birnin kasar Mexico, inda suka kashe akalla mutum daya tare da raunata wasu 41, kamar yadda hukumomi suka faɗa. Shugabar hukumar birnin Claudia Sheinbaum ta bayyana a shafinta na Twitter cewa hatsarin ya afku ne a layin dogo na uku na ma'aikatar jirgin kasa a babban birnin kasar, ba tare da bayyana musabbabin hatsarin ba, tsakanin tashoshin Petrillo da La Raza. Sheinbaum ta ce hatsarin ya kashe mutum daya, sa'annan an kai mutane 16 a asibiti saboda raunuka da suka samu. Amma daga bisani, jama'ai sun kara adadin waɗanda suka jikata zuwa 41. An ceto mutane 4 da suka makale a cikin jiragen. 'Yan sanda da sojoji da dama ne suka kutsa a cikin tashoshin jiragen karkashin kasa da ke kusa, yayin da motocin daukar marasa lafiya da kuma tawagar masu ceto suka isa domin jinyar waɗanda suka jikata. Dubun dubatar mabiya ɗari kan Katolika ne suka yi tattaki a kan titunan Manila da sanyin safiyar yau Lahadi domin girmama wani mutum-mutumi na Yesu Almasihu mai tarihi, wanda aka yi imani yana da wata mu'jiza. Tafiyar ta masu imani, wanda jami'an coci suka kiyasta ta tattaro sama da mutane 80,000, ta fara ne bayan wani taro na tsakar dare na wani mutum-mutumi na bakar fata Nazareth. Yawancin 'yan kasar Philippines sun yi imanin tabawa ko kuma kusanci da mutum-mutumin na iya bada waraka daga cututtuka da ba za su iya warkewa ba da kuma sauran sa'a. Evangeline Rogers, mai shekaru 59, tana daga cikin masu ibada da suka halarci buɗaɗɗen taron jama'an inda aka nuna shahararren mutum-mutumin. Ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP cewa babu wani abu da ba zai yiwu ba wurin wannan mutum-mutumi na Nazareth. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kai hare-haren bama-bamai a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar, duk da sanarwar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi na tsagaita wuta na sa'o'i 36 don gudanar da bukukuwan Kirismeti na Orthodox a gabashin kasar. An ji ƙarar harba makama a tilali a ɓangarorin guda biyu masu faɗa da juna a Bakhmut, inda sojojin Rasha suka mayar da hankali wajen ƙoƙarin tura mayaƙan yamma zuwa Kramatorsk. Birnin da ya kasance mai yawan mutane 70,000 yanzu birni ne da aka yi watsi da shi. Sai dai raguwar jama'an bai sa birnin ya mutu ba, saboda ma'aikatan sa kai da ke kula da cibiyoyin agaji da galibi suke zama a cikin tanti, suna ba da taimakon lantarki da intanet da zafi da ruwa da kuma magani. Yayin da muka ziyarci wata cibiyar taimako a jiya mai nisan minti 15-20, harbin roka ya taɓa mu. Rokar ta lalata motar ma'aikatan sa kai, ta kashe mutum guda, kana ta jikata wasu 4, in ji Vessel Leslie, wani ma'aikacin jin kai da ke saye da hular kwano da rigar ma'aikata, yana fadawa Reuters a wurin. Wani babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya ya gana da ministan ilimi na gwamnatin Afghanistan a ƙarƙashin jagorancin Taliban a jiya Asabar, inda suka tattauna batun hana mata shiga jami'o'i. Hukumomin Taliban a ranar 20 ga watan Disamba sun ba da umarnin rufe jami'o'in gwamnati da na masu zaman kansu ga mata nan da nan har sai baba ta gani. Hakan ya haifar da tofin alitsi ne daga kasashen duniya, ciki har da kasashe da musulmi suka fi yawa kamar Saudiya da Qatar da kuma Turkiya. Marcus Potzel shi ne jami'in ƙasa da ƙasa na farko da ya gana da ministan ilimi mai zurfi na Taliban, Nida Muhammad Nadim, tun bayan ƙaddamar da dokar a watan da ya gabata. Nadim dai ya kare haramcin, yana mai cewa ya zama wajibi a hana cuɗanya tsakanin jinsi a jami'o'i, saboda yana ganin wasu darussan sun saba wa ka'idojin musulunci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna kan maudu'inmu da muka tattauna gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya da majalisar dokokin ƙasa suka yi. Za mu tashi ne a inda ɗaya cikin manyan baƙinmu kuma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, mai wakiltan jihar Neja ta Arewa, ke bayani akan daidaito a demokradiyya. Distinguished Bismillah.
Sashe na Najeriya din nan adadin yawan mutanen su, adadin wakilan su. Sai aka da aka ce to kada ya kasance wasu sun fi kowa yawa. Wanda suka fi kowa yawa tun da demokradiya ne, kullun abin da suke so shi za a yi ta yi. Shi kuma mai karamin karfi ba zai samu maganan shi yayi tasiri ba. Sai aka ce to a kawo zauren Senate. Zauren Senate an yi shi ne akan equity, daidai wa daida. Kowane jiha, komin girman ku mutane uku. Kacal, komin girman ku. Saboda haka shi yasa za ka ga jiha kaman Bayelsa inda take da local government guda nawa, suna da senate guda uku. Jiha irin Kano su ma suna da senate guda uku. To ashe ko in aka shiga zauren majalisa na dattijai, yanda Kano za ta yi magana a saurare ta, haka ita ma Bayelsa take da daman ta yi magana a saurare ta. Kaga democracy namu yayi balance. Amma in an ce abi abin da ke House of Rep, dalili ko shine su reps ɗin wakilai ko duk magana da suka yi akwai abin da in ba mu amince ba ba zai zama doka ba. Komin kyaunsa kuma komin muninsa baka isa ka tabbatar da shi ba, saboda sai kowani sashe wayannan sun amince, wayannan sun amince. To ayin haka nan ne don a samu zaman lafiya, don a samu watan ya amincewa da juna da kuma yadda da juna. Saboda kamar da muka sani, shi mai karamin karfi kai ya kace ka fi shi karfi, amma fitina da kuma zai iya jawo maka duk da karfinka sai ka wahala, ko ba haka bane? Kamar sauro guda ɗaya na cikin ɗakinka, ka tashi kai ta duka ya hana ka bacci. To shi yasa wannan tunani, masu tunanin bicameral legislation ko kuma one chamber. Bayan haka bari in muku dan nuni a jiha. Zauri ɗaya ne na majalisa, ya waɗannan ƴan majalisar suka kasance a jihun gwamnoni. In aka matsa za ku bi ku yi abin da muke so, to shikenan good boys, ku je ku yi abin da za ku yi, ku samu abin da kuke so. Idan ba za ku yi ba, a sake matsawa a aje ku wahala sai kun yi abin da yake so. Ai dalilin kenan da muka sa a cikin constitutional amendment da muke yi, muka ce a ba ƴan majalisan jiha incin su. Me inci? Kuɗin da zai zo wurin su ana bayarwa daga shigowan kuɗin na azare nasu, a ba su ba tare da wani ya musu wani ikon abin nan. That way mun tabbata za samu gashin kansu su yi abin da ya kamata. Kazalika judiciary su ma mun ce a ba su independent din su. Duk wa'annan yana cikin abubuwan da muka amince da su. Wani kenan? A'a. Nasu abin da suka bukatun da suka kai ba a ciki, yana cikin abin da mu muka riga muka amince da shi. Su abin da suke magana, ki karanta mana abin da suke magana. Ai guda hudu ne ko? State police da maganan batun yanda ake tsige wata speaker ko shugabannin su ko? Da kuma wani state judicial council, wannan shi ma wani ta'asa ake son a yi. Don ta'asa ake son a yi. Yau national judicial council muke da shi. National judicial council nan za ta zauna gaba ɗaya kowane jiha, abinda kake so na tsarin doka ana yin shi zauri ɗaya, saboda bannan da aka yi a wani jiha zai iya tafi har supreme court. Ashe ko dole ne a kawo uniform standard. Wannan yanzu ga ana son ne, idan an ba gwamna dama shine zai zabi duk waɗanda yake so a matsayin alkalai, shine zai iya cire su. To ina ko za a samu ci gaba a cikin wannan tsari? Ai komai ana yi ne da dalili. Harkan judiciary wato bangaren shari'a wato abu ne mai sarkakiya, saboda ilimi ke gudanar da shi, ba son kai ba ra'ayi ba. Amma gaskiya idan kowa ya je gaban alkali, gaskiyar maganar shi ne zai zantar, ya bayar, ya gudanar, sannan shi alkali ya auna, ya duba, ya gani in ya ga kana da gaskiya, sannan ya baka gaskiyanka. Alkali bai ba da gaskiya inda baka da gaskiya. Ashe ko yanda za a zabi waɗannan alkalai yana da muhimmanci. To shi yasa a tsari na yanzu, National Judicial Council su ne ke zaben Chief Justice na jiha. Zaka turo recommendations inka, suna da tsarin su, kuma kowane jiha yana da hannu a ciki. To wannan tsari tsakani da Allah ya fi. Bayan haka ana cewa ba kudi zaka saki kuma kaje ka kirkiro wani sabon abu wanda yake su ma kudi suke bukata to daga nan ko ai abunda je kana yi ka ne to saboda haka mu ana mu fahimta wannan din tsakani da Allah yana cikin dalilin da sa tun tashin farko bai samu karbuwa ba
me kuka jima yanzu eh wannan rabbi ya ce zai magana da Allah akan ba da zuri eh hakuri tun da ya ba da hakuri ai
wannan da bulai hakuri
to ai yana da muhimmanci saboda
zuwan da bari ya tambayan question din
zuwan da yayin eh gaskiya bai same mu akan lokaci
eh so ba da
ya ba da hakuri amma distinguish ba shi mai proposal ne jama'a assalamu alaikum distinguished ni mai magana Abdullahi Garo Muhammad tsohon sakataren jam'iyyar AD ta kasa kuma dama nayi wani statement kafin ma ka iso cewa muna so duk mun yi agreeing a gidan nan ɗakin gaba ɗaya cewa ba abun da yake tafiya daidai a Najeriya yanzu ba wani abu da yake tafi daidai da hankalin demokradiya ko doka ko ma mene kuma har ma ni ne fasin nace ina buƙatan masu gyaran Allah ya kawo mana wasu to ka zo ka kai a matsayin masu gyara kuma sako ne wanda dole mu ba wa majalisa na daya akwai wanda ya korafe kan yara wanda an yi security an kakkashe ƴaƴan su an kakkashe mata an yi ta abubuwa yara ba su da abin da za su ci ba abin da za su rayu ba inda za su shiga to ba wani abu da gwamnati ta yi an yi magana kan wasu ga gidajen su ga gurin su ga gonakin su babu noma babu gidan ba komai kuma an kakkashe su wannan ma magana security ne an yi magana ga malaman nan ta yi magana mata wanda wasu ba su da aure saboda mazan su an kashe su ba su da inda za su an yi magana IDPs ma wasu matan ma a IDPs din an je ana musu fyaɗe har ma shi speaker yayi magana cewa fyaɗen ma ba na mata ba har na maza ma ana yi saboda haka anan kaga idan ka zo ba mu tada wannan maganan ba mu yi wa zauren nan adalci ba kuma shi wannan tsohon speaker ne na Conference of Nigerian Speakers shi wannan babban lawyer ne ga manyan baki da ake da shi ni ka ni ne karami a cikin su to amma ni tambayan da nake anan shine honorable distinguished a halin da muke ciki yanzu a Nigeria shin majalisa ba ta da daman ta aiwatar da wani abu da za a kawo wannan gyaran a hana wayannan abubuwan ne sai mu zo muna maganan delegate shine abun da ya dame mu a siyasa ko kuma a'a wayancan abubuwan da suka shafi rayuwar mu da abubuwan da muke gane yau da gobe shi ya kamata wannan sako ne ba a gare ka ba na tura shi majalisa ne sama
a takaice nagode da wannan bayani da kai amma ina son ja hankalinmu cewa ka ce delegate maganar delegate bai da muhimmanci to inda kuskuren mu ya taso kenan saboda ya ake samun waɗanda za su je su yi wakilci ya ake samun waɗanda za su zama shugabanni ta wani hanya za a bi a demokradiya dole wannan tsarin shine tsarin da demokradiya ta kawo ashe ko dole mu ne mu maida hankali ga waɗanda za su je su yi mu zabe kada su yi mu zaben tumun dare saboda idan suka kawo candidate daga party daban-daban candidate din nan nan ne za a yi zabe ashe ko daga abinda waɗannan delegates din suka fara yi nan ne za a samu waɗanda zaka iya ka komin kyonka in ba kai ba candidate bane ba wanda zai ce maka ya ji ya zabe ka ka zama wani abu ko zai yi don tsarin demokradiya ne so saboda haka ana wafa inta yana da kyau a maida hankali ga wannan haƙƙin al'umma ne kuma duk al'umma da ta yi zabe suka zabo wakili na gari to za su ku samu aiki na gari daya kenan na biyu maganar da ka faɗa duk waɗannan matsaloli alhamdulillah zan ce waɗannan matsalolin mun san da su kuma duk wanda yace an zauna kaman ba a komai to kila shine baya so ya san ana komai saboda tsakani da Allah kowannin mu ya san cewa waɗannan matsalolin da muke ganin su wasu watanni baya mu dinnan muna wakilcin wurare mu ne ke tasowa mu ce ga abin da ke faruwa ina wakilcin Niger ta Arewa musamman Mariga local government ana samun waɗannan kalubalen inda waɗannan ƴan ta'addan suke kawo hari magaruruwa daban-daban in miƙe a zaurin majalisa in kawo koke in kira garuruwan da ake fitane su kuma yau zan tabbatar maka ƴan garin da kansu suke turo mini sakonni ga sunan cikin waya na Bridget Ogamungode an samu dauki kuma yanzu ga abubuwa sun lafa, mutane mu sun koma gona, irin waɗannan suna nan daban-daban. Wannan bai nuna cewa gaba ɗaya matsalan ya kau ba, amma mu sani akwai rashin lahiya yana ɗaukan lokaci sannan a warke. Amma ni abin da na sani shine halin da ake ciki yau, dakarunmu na sojoji, mu a matsayinmu na shugabannin majalisar dattijai karkashin shi Senator Ahmed Ibrahim Lawal GCON, mun zauna da dukkan su, daga Chief of Defense Staff, Chief of Army Staff, Naval Staff, dukkan su mun zauna da su so biyu a cikin lokacin da muka yi hutu. Kuma reportin da muka nuna musu na farko da suka dawo na biyu an samu canje-canje, kuma sauki ya shigo amma ban ce ya kare ba, saboda haka ba za a ce ba a yin komai ba. Kuma wayannan abubuwan da ya riga ya faru ai shesa ake son zaman lahiya, because idan aka kawo tashin hankali Allah kadai san abin da zai iya faruwa, kuma ba mai fatan a samu tashin hankali. Amma abu ɗaya ne jama'a, demokradiyyar nan waɗanda ke da faɗa a ji, talakawa masu ƙuri'a da waɗanda za su yi zaɓe, da 'yan siyasa masu tallan zaɓen wasu, su ma suna da laihinsu. Yau in ka hito kowane irin aiki ka yi, in baka hito ka ba jama'a kuɗi ba, a ce kai mutumin banza ne. Shi kuma ya za a yi da wannan? Dan majalisa ka suka jawo haka, shi kuma ya za a yi da wannan? Gashi nan yana faruwa. Ai primaries aka gama yi, an san na ƙwarai, an zaɓa? Ai ba a zaɓa ba. To saboda haka dukkanmu sai mu yi haƙuri da abin da muka gani. Idan al'amarinmu ya canja, hannunmu yana cikin abin da ya kawo canji. In ya gurɓace, lalace, to dukkanmu muna da hannu a ciki. Saboda in ma ka ga ɓatanci, kai shuru ka ɗage fuska, kai ma ɓannanka ya yi wanda ke ɓatanci. Allah ya yi mana jagora, ya kawo mana sauƙin shi. Shugabanninmu addu'a suke so, don kamar da na faɗa ne, wanda ke waje na kallon dambe ya yi kowa iya dambe. Abin da muke so, Allah Ubangiji shugabanninmu Allah ya musu jagora, Allah ya tausasa zukatansu, su samu watan wani fahimta na abubuwan da ya kamata su yi, saboda su tafiyar da ƙasar nan yadda ya kamata. Amma tsinuwa da ɗebe albarka ba zai kawo canji ba, because pilot ɗin da ya ɗauki ka cikin jirgi kana cikin iska, kai ta mai tsinuwa, tsinuwan ta kama shi, kuma kun san
to da distinguished naji dadin da kazo ka same ni, kuma naji narratives da su ta fito daga wurinka a matsayin ni da kai na ga muna da stake a cause na wannan kasa Nigeria, despite the fact that ni I'm from outside now, but amma ba hujja bane don outside ban da impact akan harkan demokradiyyar. Ina so in gyara wasu daga cikin kalame da kai domin zai taimake mu, kuma I want it to serve as contribution nawa a gare ka ga kuma Nigeria, domin kana cikin principal officers wadda kamar da kace kowa na da hannu a ciki, to akwai da hannu su ya wuce wurin, don suna da hannu kuma wurin gyara, wasu ba su da hannu cikin gyara, kana cikin wadda kuke da hannu cikin gyara din. Tunani da kake da shi ko kalame da kake ce 9th assembly is the best, mu yan Nigeria from outside da muka san legislative activities, ni ina da jaka kan wannan, let me bring this to your fore. But debatable ba, na yadda sorry na yadda is debatable, na yadda to ra'ayina, sorry distinguish sorry abunda yasa na faɗi wannan, domin muna magana duniya na jin mu. Ni ina zauna na zace, ina zaune an faɗi magana na ji na yadda da ita, sorry abunda yasa nake faɗa haka, sorry kana cikin 9th assembly. Ni na 8 na yi aiki da su, kuma alhamdulillah a Senate wing na yi aiki, ina zuwa Hajiya a Senate wing na yi aiki. Why na ce an samu wasu lapses nan a nan a yanzu a wannan tafiyan, is the poorest oversight function da aka samu a National Assembly a wannan 9th assembly. Domin ni da Gombe state nake, ba zan iya faɗin ranar da wani committee suka shiga Gombe don sun je duba mai aiki a ciki ba. Amma da muna ganin ku kuna zuwa, kai kanka sori da Allah, kuna zuwa kuna zagawa, sori appropriation
shekara biyu ana copy ba wanda ke mata iya.
Ina maganan last assembly, ina zuwa to ina zuwa dai. Ai an gaba COVID distinguish to borrowings
da kuka bada approval ana covid na ana iya yi ina zuwa da Allah borrowing da aka yi is the highest borrowing da aka yi is ba fishi ba distinguish to da Allah ina roƙon BOA da Allah ku tsaya ina roƙon BOA ina roƙon time a ba mu da ni da distinguished senator a ba mu awa guda for this debate please
bari ba da sa zai raba muku gaddama
to a saurara distinguished a saurara distinguished a saurara a saurara abubuwan da yake a cikin record zauren majalisa na 8 da kake magana shine wanda a tarihi yafi wanda yake jajircewa wajen buga in buga zauren majalisa na 9 shine wanda a tarihi yafi kowanne zauren majalisa yawan yin dokoki a jadawalin yawa da kuma hadin kai da bangaren abin nan to saboda haka shine raba gadama saurara duka dai bayanin da nayi kenan wannan shine ina abinda zai kawo mu karshe mafi muhimmanci kowa ya kokari ya gyara kanshi dugon ruwa shine yake yin tankamemin teku babu bangaren mu da bai bukata gyara assalamu alaikum
ka kyauta wallahi nagode Barista jama'a ku saurara da wannan bayani na Barista dai kawai gaskiya muka kawo karshen wannan zaman zaure na yau kuma magana ta gaskiya kowa ya gamsu kowa ya ji dadi
yadda shirin ya kawo karshe kenan a madadin manyan bakinmu Senator Aliyu Sabi Abdullahi da tsohon kakakin majalisar jihar Gombe Honorable Inuwa Garba da Barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar da masu girma mahalarta zauren maza da mata da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Benjamin Ogan Gawan da Salihu Awal Salihu da suka dauki shirin a faifai da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin a wannan gaba zan shaidawa mai sauraro cewa a makon gobe shirin zai nufi kasar Niger ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
ana tare da wani malami ne mai sai da abubuwan marmari lemu abarba da wannan malam ko zaka gabatar da kanka
sunana Alhaji Salisu Adamu ina zama a Abuja a Kasuwan Farmers Market Metama
kai mutumin wani gari ne
ni the origin ina dan Bauchi ne I was born and brought up a to state an aife ni a Jos amma ni asali mutumin Bauchi
kai kenan ka zauna a garin Jos sosai
iyayen mu ma san kai da suka fi mu balle mu
to ashe kace na hadi yau da dan garin mu kenan ni ma gaskiya a jihar Plateau aka haife ni
tabbas a jihar Plateau ma a gangare
o gangare
eh
ta kusa da center kenan da university din nan
okay center for continuing education fa idan mu da su duk gaba daya mutane kamar mun zama wa da da uba ne
to yanzu malam kamar wani sana'a kake yi anan
eh a takaice dai a inda ka gani ina kan aiki kuma ina kan sana'a na duk abin da ya shafi fruit daga lemu yayi ayaba duk abin da wasu ma basu sani ba
kamar lemu haka da ake magana haka ina so ka bani kamar guda 10 haka zan biya kamar nawa
eh lemu yana da kala kala akwai tanjalo akwai ordinary akwai kuma na waje abubuwan da ke tattare da tafiyar lemu suna nan da yawa kala kala ne so ba za mu iya tantance ma ba tunda ba za mu sa na waje ba wani ma bai taba ganin na wajen ba
to kamar shi na gidan da yanzu a ce ina son kamar kwaya 10 haka kamar zai nawa
in kana son kwaya 10 za a baka 1000 eh 1000 za ka bada a baka kwaya 10
ina son abarba haka guda daya haka kamar tana nawa
abarba ya danganta da irin ta akwai na gidan gona akwai kuma na dandal shi na dandal shine mai kuɗi mai inganci yana kama daga 1,500
wannan sana'a ka fara ta ne daga jihar Plateau ne kamun ka taho nan ko kuma anan ka fara ta ne
ina da mai gida ko ina masu gida ba sana'a na bane na tsinci kaina ne a ce kuma ina jin daɗi
kana jin daɗi
ina jin daɗi
wannan sana'ar da kake yi baka ganin da ba gwara da ka zauna a jihar Plateau ba za ka fi samu ko menene kai, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, abinda na karanta ba sai da kayan gwari ba, ni dan jarida ne a zaune ana. Na yi karatu a NIJ, na kuma je NIJ na Ikoyi
a Lagos,
a Oba, a Deni Jos hanyar Oba. To a takaice dai kaga na tsinci kaina a harkan kasuwanci, haka Allah ya so.
Okay, aikin jarida ka karanta?
Eh, a fannin da na kware ma a jarida, a magana ne kuma da printing.
Menene ya baka sha'awar ka bar aikin jarida ka zo ka shiga wannan sana'a?
Alhamdulillah, ba na ki aikin bane. I work, ina aiki a matsayin mai zaman kansa. Muna jungle, wani lokaci zaka ga ina ta kokowa da kwando, amma mukan yi jungle mu saida da ni da abokan aiki ne. A takaice dai a turanci ana ce musu freelancer.
Eh, to kenan yanzu dai na lura kenan, ka dai raba kafa kenan.
Ai sosai, tabbas mai gida. Ana nan hagoki za a yi dama.
Ganin cewa kai mutumin jihar Plateau ne, ina so in tambaye ka, ka akwai iyali?
Eh, mutumin Plateau ba indigen ba fa, ba dan kasa ba, mazauni.
Mazauni.
Yagwa. So ina da iyali, yara na biyar, da yan uwa da abokan arziki. Zuriya dai ga sunan dai ko tai ko ina.
A nan Abuja suke ko kuwa can?
Can suke.
Kuma kana daukan wani lokaci zuwa kaje Jos, kaje anguwar gangare?
Danganta da yanayin samu ne, ko kuma yadda mutum yake ayyuka. Engage, wato wannan zai iya bar mu wannan ya haƙuri, wai wancan ya dawo sai ba wancan, haka muke tafiyar da ke tabbas.
To ka duba rayuwar Abuja, wata rayuwa ce mai tsada gaske. A ina kake da zama?
Ina zama a nan mai tama.
To ashe kai ba karamin mutum bane, tunda anguwar mai tama kake zama.
Shi talaka duk inda yake yana zama da mai kuji, ma mai kuɗin bai zuwa ko ina ba tare da talakan ba. Ba zai kai labari ba.
Amma an ka duba za ka kalla haya yana da tsada sosai a nan garin. Kana biyan haya ne ko koyaya?
Ina biyan haya wasu lokuta baya, amma yanzu da nake zama ƙarƙashin masu gidana sun provide mun wurin zama.
To amma kaman da kake zaune kake haya, kaman a wata kana biyan kaman nawa?
A wannan lokacin ina biyan 70,000 shekara.
Wa shekara?
Eh, a shekara.
Lokacin a wace anguwa kake zaune?
Ina zaune a gishiri ne. Da gishirin da mai tama ya bude ni, kai dutse ne kawai zaka je ba zai shigo mai tama. To kaga akwai kusa.
To mun gode kwarai mallam.
Na gode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.